الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان هكا بركة مدى سادواء وانا مسلاتي من إنتار بركة لألاج محمد الانتميس لكي غرم بحبوري أيو شرند بوتو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دو إيد كريم حدود أشرند تبوت وانا كنوا شيئي لدى بيرمكو بيار قوات الغمى ميلادية تجمو بيد بوكوي التفسير سورة يونس kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a yau, akwai sanarwa da tambayoyi da kuma sanarwa guda ɗaya. Za mu halka kaɗan daga cikin tambayoyi masu ɗimbin yawa da suka zo hannu. Wannan yana cewa mutum yana azumi, yana alwala, sai ya ji kamar ruwa ya wuce masa, babu komai. Abinda ake buƙata dai kada ka yi ganganci wajen yin haka ɗin. Idan ba bisa ganganci ba ne, wannan babu komai. Sannan kuma yake cewa mutum yana da wasuwasi a kan al'amari na addinin sa, ya in ya yi alwala sai ya ji kamar ba zai ba. Maganin wasuwasi shi ne kada ka yi aiki da shi. Duk sanda kake cikin wasuwasi, kai ka fahimci cewa kai mutum ne mai yawan wasuwasi, to duk abin da zuciyarka ta kulla maka na wannan wasuwasin, ka yi watsi da shi, ka ɗauka kamar babu shi. Wannan shi zai magance maka wasuwasi insha Allah. Wannan kuma yana cewa mai hukuncin sallah a masallacin da boka ko ɗan duba ya buɗe gina. Sallah a cikinsa ta yi, shi kuma ba ya da lada ko na titin kwabo. Masallaci a matsayin masallaci. Wannan kuma yake bana in Allah ya yarda yana cikin niyyata aikin hajji. To yana tunanin in Allah ya saita lafiya ya gama aikin hajjinsa, zamansa da zai yi kafin baro garin gari mai tsarki, me ya kamata ya yawaita yi don biyan bukatunsa na duniya da lahira? Da wazi a Makka ko yawan nafila ko yawan da azumi. Abinda Ibn Taymiyyah yake cewa, maganar da malamai suka fi rinjayarwa ga wanda yake ba mazauni ba, ga wanda yake ba mazauni ba, shi ne da wazi, tunda shi ne ita ce damar da baya da ita in har ya baro canto shi ke nan tayi ke masa. Saɓanin nafulfulu ko ina za ka iya yin, kuma na fula a gidanka ta fi lada sama da fita a masallaci. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba. To amma tawafi wata ibada ce ba za ta yiwu ba sai a garin Makka. Shi yasa aka ce wanda yake al-afati ba ɗan garin ba, ibadar da ta fi masa falala ita ce tawafi. Saboda haka zai yau yi tawafi, a yayin da yake tawafi kuma zai shigar da bukatunsa na duniya da lahira. Wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa kenan. Daga nan sai sanarwa dangane da buƙatar da aka gabatar a kwanakin baya ta janareto da ake buƙata a firjin a masallacin juma'a da ake sallah, cewa janareton da suke da shi shekara wajen biyar yanzu ya fara ba su matsala, suna bara samu wani bawan Allah ya taimaka ba. To da ikon Allah an samu wani na annabi ya taimaka masa da janareta, shi ne mala a gaban Musawa can ba a barista ya taimaka masa da janareta ne 300 kb. Allah ya taimaka, Allah ya biya shi, Allah ya taimaka a mizanin sa 3000. To cikin taimako da ake samu ga Islamic Documentation Center ta marigayi Malam Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmarsa, ƴan uwa suna ci gaba da taimakawa ta hanyar Malam Batan, da an wani ya turo da 5,000, wani ma ya turo da 1,000 ta hannunsa. Sannan Women Teachers College ko su ma sun turo da 2,000. Sannan akwai wata mata da suke kada a kwata sunanta daga university take ta Maiduguri ta turo da 20,000. Sannan Muslim suka abin da Oshenik Bank su ma sun tuno da 31,000. wanda so ta je kama 69 wanda waɗannan kudade a yanzu an tura su zuwa ga committee da suke hannun da wannan taimako da ake karba. Allah ya tsaka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ayyuka na su a mizanin ladan su daga gare shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن
Allah madaukakin sarki, kamar yadda muka fara karantawa a jiya, yana magana akan waɗanda suke halattawa kansu ko su haramtawa kansu abinda Allah bai halatta musu ba ko bai haramta musu ba. Haka nan kawai da molanka da kundinka ba tare da wani dalili daga Alkur'ani ko Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda muka yi dogon bayani akan wannan aya tana nuna hadarin mutum ya yi magana ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba. Babban hadari ne. Allah madaukakin sarki ya ce Allah ne ya yi musu izini su faɗi wannan. Izinin Ubangiji shi ne samun dalili daga Alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba a samu wannan ba, to ba a samu izini daga Allah ba. Am alallahi taftarun, ko kuma Allah kuke wakage. Duk maganar da za a jingina ta da ta shafi hukunci zuwa ga Allah ko manzonsa, za a jingina ta zuwa ga wani abu, a ce halal ko haram ba tare da hujja daga Allah da manzonsa ba, to kage ne. To shi ne da Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu, ko dai wannan ko wannan, ko da izini ko kuma kage kuke yi. To shi ne Allah ya ce wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawmal qiyama, sai abin ya tsaya akan batun kage, dan tabbas waɗanda suke yin wannan ba su da hujja daga Alkur'ani ko Sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abin da ya rage shi ne batun kage. Sai Allah ya ce to me ya tsammanin waɗanda suke kage su jingina wa Allah ranar gobe kiyama? Lalle in ba dan suna da takankancewa da cewa abinda suke yi din nan kamar ba laifi suke yi ba, za su yi ba. Da suna da yaƙinin cewa abinda suke yi gagarumin laifi suke yi, da ba su yi ba. Da suna jin cewa akwai ranar da Allah zai cafke su ya takanka musu akan wannan mugun aiki da suke yi, da ba su yi ba. To zaton da suke yi na cewa ko Allah bai san abinda suke yi ba, ko kuma a'a ba laifi ma suke yi ba, shi ya ja suke yin wannan. Shine yasa Allah ce wanda zato waɗannan da suke kakar ƙarya suna jingina wa Allah, wanda zato suke yi ranar gobe kiyama. Inna Allaha ba zai fadli ala nas, Allah ma abokin falala ne ga mutane. Allah yawa mutane falala ta hanyar saukar da Alkur'ani, ta hanyar aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar wato aiko musu da wannan addini na musulunci, zama musu da wannan addini na musulunci. Falala ce babba wacce da ita ya kamata su yi farin ciki, kamar yadda ya faɗa a ayar da take baya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Wannan falalar ta addini, falala ta Alkur'ani, falala ta musulunci, ita ce abinda ya kamata su yi kinkaho da ita, su yi farin ciki da ita, su nuna haba haba da ita. Amma ba haka suka yi ba, sai suka tafi suka watsar suka kama wasu abubuwa. Gashi kuma Allah mai falala ne ga mutane, walakinna aktharuhum, sai dai yawa yawancinsu la yashkuru, da dama daga cikin mutane ba sa godewa falalar da Allah ya musu ta hanyar yin aikin da Allah maɗaukakin sarki ya nema su yi, ta hanyar barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce su bari. Haka nan cikin arzikin da Allah yake ba su a nan duniya, ba kowa bane yake godiya akan arzikin da Allah ya ba shi, ta hanyar ya aikata abin da Allah yake so da dukiyarsa, ta hanyar ya guji almubazzaranci da dukiyarsa, ya guji aikata abin da zai jawo masa fushin Allah da dukiyarsa. Ba kowa ba ne yake wani yawayawanci ba su damu da su kula da wannan ba, ko kuma ba su damu su nuna ni'imar Allah da ya musu a jikinsu ba, ko a abincinsu, ko a tufafinsu, ko a na iyalansu, ko a na waɗanda suke kusa da su. Domin Allah yana san idan ya baka ni'ima ya bar alamar ni'imar tare da kai. Inna Allaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yura athara ni'matihi alayhi. Allah yana san idan yayi wa bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar tare da shi. Kamar yadda ya tabbata a hadisin Auf ibn Malik ibn Nabda, yana ba da labari game da mahaifinsa, ya ce ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wata kama mara kyan gani, cikin datti da kazanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi, hal laka malu, kai ko Allah ya hore maka dukiya? Ya ce kwarai. yace min ayyin mal wace dukiya ce Allah ya baka yace min kullin mal min al-ibli wal raqib wal khayl wal ghanam Allah ya hore min kowace irin dukiya Allah ya hore min dukiya ta rakuma ya hore min ta bayi ta dawakai ta kananan dabbobi duk Allah ya bani shine manzo Allah ya kalli irin shigar da yi ba kan gani cikin da su da karanta shine manzo Allah ya ce idza ataka Allahu malan falyura alayka in Allah ya baka dukiya a ga alamar dukiyar ka Allah a ga alamar dukiyar ka to rashin wato amfani da dukiyar da Allah zai baka ka zauna cikin ta ka zauna cikin kazanta baka taimaka ma kowa da dukiyar ba wannan shi kansa baya shi kansa alama ce ta cewa mutum baya godewa Allah ni'imar da Allah ya masa shi yasa yake walakin akthara la yashkuruna sai dai yawayawai mutane ba ta yi wa Allah godiya wama ta kuma
وما تكون في شأن وما تكون منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
الله يشهد وما تقول في شأنه kuma babu wani sha'ani da zaka kasance a ciki ya rasulullah wama tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani alqur'ani wani abu na alqur'ani da zaka karanta a cikin wani yanayi ko wani hali da kake ciki wala ta'maluna min amali kuma babu wani aiki da zaku yi ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam illa kunna alaikum shuhuda ba ce mun zama masu shaida akan aikin da kuke yi idh tufiduna fihi yayin da kuke kuntsawa cikin wannan aiki wama ya'zumu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa kuma babu wani abu da yake koyuwa daga ubangijinka kwatan kwatan kwayar gumayya a cikin kasa ne ko a cikin sama wala asghara min zalika wala akbar ko mafi tsantsantar haka ko mafi girma da haka illa fi kitabin mubin fa ce yana nan a cikin littafi mabayyana Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna masa irin ikonsa da cikakken sanin sa wanda ya kewaye komai ya kewaye duk ayyukan da bayi suke ciki Allah yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan gwagwarmaya da kake yi da gwagwarmaya da al'ummarka take yi da gwagwarmaya da makiyanka suke yi makiyan al'ummarka Allah duk ya san abin da suke yi babu wani abu da yake koyuwa gare shi karami ne ko babba kuma abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi tuntuni yana nan cikin ilimin Allah Allah ya san da shi sannan kuma yana da rubuci a gurin Ubangiji don haka ka kwantar da hankalinka Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ka ba zai tozarta al'ummar ka ba matukar sun rike gaskiya wa ma taqulu fi sha'ani kowane irin sha'ani kake ciki kowane irin lamari kake kowane hali kake ciki wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya kawo maganar sha'ani sha'anin nan halin nan ya kunshi duk wani yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sawa'un yanayi ne na dadi ko rashin dadi sawa'un yanayi ne na ibada ko na yin na hutawa kowane irin yanayi ya shiga cikin kalmar min sha wa ma takunu fi sha'ani sannan sai Allah ya ce wa ma tatlu minhu min qur'ani aka yi batun karatun alqur'ani karatun wani abu na alqur'ani bayan an faɗa abinda ya kunshi karatun qur'ani ko dan a nuna muhimmancin shi karatun qur'ani dan a fito da matsayinsa daga cikin ayyukan da bawa yake wato daga cikin duk ayyukan da kake da fatata shin da kake Allah yana sani yana kuma gani haka nan abin da kake karantawa mutane da alqur'ani kana musu wa'azi da shi kana karantar da su kana jan hankalinsu da shi da wanda kake karantawa yayin da kake bautawa Allah duk Allah madaukakin sarki ya san da wannan haka nan kuma al'ummarsa irin ayyukan da kuke yi gaba daya sifadin ku gaba daya gwagwarmayar ku gaba daya Allah madaukakin sarki ya san wannan ya ibtu fi duna fihi yayin da kuke kuntsawa a cikin ayyuka yayin da kuke sa kanku cikin wannan ayyukan kuna yi ba ji ba gani Allah ya san abin da kuke yi. Akwai kwantar da hankali a cikin wannan mutum. Bayan Allah ya yi magana da irin gwagwarmayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sha, yayi ta fama da ita, da irin kalubalen da ya ta fuskanta, da irin tambayoyi na izgili da ya ta fuskanta daga abokan gaba. Shi ne Allah ke kwantar mata da hankali. Cewa wannan gwagwarmayar da kuke yi Allah ya san. Kuma abu ne wanda yake a cikin ilimin Allah da mun ya riga ya gudana kuma a rubuce yake a gurin Ubangiji. Haka nan al'ummar ka ita ma duk abin da take yi Allah madaukakin sarki ya kawo abu a tigar wato a tigar mudari wa la ta'maluna min amali wa tudayyuna istibrarin hukunci ne mai togewa, hukunci ne mai zarcewa a kowane zamani a kowane lokaci duk gwagwarmayar da al'umma za ta shiga ciki da aikin da za ka yi sawa'un wanda yake mai kyau ne ko mara kyau Allah madaukakin sarki ya sani lokacin da ake tsutsawa cikin wannan aiki shi da yake wa ma ya aku bu harrafika babu wani abin da yake buya daga ubangiji ka in misali zarratin wanda yake kwatan kwatan kwayar komayya fil ardi wala fis sama'i a cikin kasa yake ko ko a cikin sararin samaniya yake wala asghara min zalika ko kasa da kwayar komayya wala akbara ko sama da kwayar komayya babba ko karami ko mun girman sa ko mun kankantar sa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi a cikin littafin illa fi kitabin mubin fa ce yana nan cikin littafi mabayyani Allah madaukakin sarki ya sani sannan kuma ya rubuta don haka babu wani abin da yake koye masa babu abin da yake kubuce masa Allah ya gama da cewa
ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi waccan aya ta da muka fassara wacce take nuna cewa mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin an ta'budu Allah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara duk abin da kake yi yana gani ka kusanci Allah ka bauta masa sai ya abin da zai samu maka yarda Allah to shine sai yake fadan matsayin wadanda suka karbi wannan kira nashi suke bauta wa Allah kamar suna ganin shi yace ala ku saurara ku ba da hankali inna awliya Allah lalle waliyan Allah lalle masoya Allah la khawfun alayhi babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba su bakin ciki alladheena aamanu sune wadanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna iyaye dokokin Ubangiji Allah ce lahumul bushra fil hayati dunya suna da albishir tun anan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah suna da albishir a ranar gobe kiyama la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah maganganun Allah babu abin da zai canza su zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma shine rabo wanda yake mai girma daga Allah wannan aya ce mai girma wadda na san da yawa ana nan ana tijira akwai wata kila waɗanda suke ta kil lissafa ayoyi yaushe za a zo ala inna awliya Allah kuma ba komai zai sa mutane su zo a wannan ayar nan sai dan a ji bayani daga bakin waɗanda ake a rarbakin su a cikin wata abin nan a cikin wata albarka ana cewa ba sa son wani ne to ga kuma Allah ya faɗi waliyai alqur'ani to ya za su idan suka zo kan wannan ayat tunda su ba ka san waliyai na san wasu suna so su zo su diga ya za mu ga wata aya za ta makale mana a wuya ko ka za furzo ta ka za hade ta to babu shakka kan mu min jidadin da Allah madaukakin sarki ya bamu da ran mu da lafiyar mu har muka zo kan wannan aya domin har kullun aji bayani daga wajen wanda abin ya shafa ya fa'a a dinga aran bakin sa ana fadar abin da bashi ba Allah ya fadi waliyai a alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi waliyai a hadisi na'am don haka babu wani musulmi kirki da zai ce bai yi bani da waliyai ba. In ya ce bai yadda akwai waliyai ba, ko bai yadda da waliyan ba, ko ya ci mutuncin waliyai, to zai iya bar musulunci gaba ɗaya. Zai fita daga musulunci. Ila iyaka, ita kalmar auliya uɗin ce, tana da fuska biyu. Akwai auliya ullahi, akwai auliya ushaifa. Allah ya faɗi auliya ullahi, ala inna auliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, wa qatilu auliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana ba'ida. Wannan ta sa da jumawa ibnu taymiya ya rubuta littafin al-furqan baina auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan, littafi kato kan ya rubuta dan yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaytan. Waliyan Allah babu wanda yake yin inkari. A ƙarƙashin wannan aya za mu faɗi waliyan Allah yadda suka zo Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma mu faɗi bambance-bambance tsakaninsu da waliyan da bai yadda su. Akwai bambance-bambance da yawa, za mu faɗi goma daga cikin waliyan da muka yadda da su, su ne waɗanda Allah ya magana a cikin Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mafi girmansu, mafi ɗaukakarsu bayan annabawa da manzanni shi ne sayyidina Abu Bakar. Shi ne shugaban waliyan duniya bayan annabawa da manzanni. Mu a aqidar mu ta ahli sunna haka take, kuma mun yarda da haka. Za mu yi bayani a kan menene waliyai a cikin Alƙur'ani kamar yadda ya zo a wannan aya da kuma ainihin a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, da kuma bambanci da yake tsakanin waliyi a Alƙur'ani da hadisi, da kuma waliyi a aqida da sufanci. Imam Tabari Sheikh Al-Mufassiri da mu fara ta kanka don ya ba mu tafsirin wannan aya. Imam Tabari mun sha faɗa shi ne farkon wanda ya fara tara tafsiri guri guda, ya rasu shekarar hijira tana 310. Ga abin da yake faɗa ƙarƙashin wannan aya, ya ce abin da yake daidai wajen fassara wannan aya shi ne al-waliyyu huwa man kana bisifati allati wasafahu Allah biha. Waliyyi shine wanda yake da sifan nan da Allah ya faɗa, shine wanda amana wattaqa, yake da imani kuma yana tsoron Allah, kamar yadda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun. Wanda ita ce magana ta yace waliyyi shine wadanda walittakan nan ta bangare biyu ce, jibintan nan ta bangare guda biyu. Allah maɗaukakin sarki shi ne waliyul ladina amanu, shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, shi yake jibintar duk wani mumini mai tsoron Allah, yake kulawa da shi, yake ba shi nasara, yake ba shi agaji. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, Allah shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, yana fitar da su daga duffai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na tauhidi. Allah yana cewa sun baje Allah ka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum dallu 'anka min Allah shay'an wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul mutaqin. Allah yace sannan muka sanya ka akan shari'a ta daga wannan al'amari, dan haka sai ka bi ta sau da kafa, kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi, ba za su wadatar maka da komai ba a gurin Allah. Kuma lalle azzalimai tashin su majibinta tashi ne, Allah kuma shi ne majibincin mumini. Wannan shi ne wilaya ta Ubangiji ga bawa, shi ma bawa yana da muwalati zuwa ga Ubangijinsa. Muwalatin bawa zuwa ga Ubangijinsa shi ne ya so Allah, ya so manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya taimakawa addinin Allah. Wannan shi ne muwalatin da bawa zai yi ya zama waliyi na Ubangiji. Allazina amanu ashaddu hubban lillah, kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin san so ga Ubangiji. Don haka in suka so Allah, suka taimakawa addinin Allah, su ma Allah zai girmama su, ya so su, ya ba su nasara. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, har idan kun taimakawa addinin Allah, Allah zai taimaka muku kuma ya kafe dukkaninku a kan gaskiya. Don haka walittaka ba haja ba ce da iyaye suke gadarwa da 'ya'yansu, ba gadon walittaka ake ba. imani da takawa su ne tafarkin samun walita. Mafi girman hadisi da ya zo a kan sha'anin waliyai shi ne hadisin Abu Huraira wanda Bukhari ya rawaito, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. النبي صلى الله عليه وسلم يجي جا شأبين لألا يجي جايا منه يجي جوان ليجا ييجا با دمسو ينا ولينا تو إنا مسا شيدر فتونا فتومي يجي وما بابا أبين باوانا يقصن تيني بشي abinda na fi so sama da abinda na farlanta masa, yayi abinda Allah ya farlanta masa na farin nan. Sannan ya ce bawana ba zai gushe ba, yana kusanta ta da aikin nafi dulu har sai na so shi. Idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi, in zama ganinsa da yake gani da shi, in zama hannunsa da yake jimta da shi, in zama kafarsa da yake tafiya da ita. Kuma wallahi wallahi tabbaci hakika idan ya tambaye ni zan ansa masa, in ya roke ni zan bashi, in ya nemi tsari na zan tsare shi. Yace ban yi kaikawo wajen wani abin da zan aikatawa ba, kamar yadda na yi kaikawo wajen karɓar ran bawa na mumini. Wato yana ina karɓar ranka shi kuma yana kin ina kin saba, ina kin in saba masa, in sa masa abinda zai sa masa baƙin ciki a ranka. Wannan hadisi ma'anarsa a gurin musulmi gaba ɗaya, malaman musulmi ƙa'ibatan gaba ɗaya, malaman musulmi kamar yadda Ibn Rajab Al-Hanbali yake faɗa a cikin littafinsa Al-Ulum wal Hikam ko Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin Al-Arba'un an-Nawawiyya da yayi, yake cewa ma'anar wannan hadisi fuskan da zuciyar bawa ta cika da ganin girman Ubangiji, wannan girma na Ubangiji zai kore, zai share dukkan wani abu da zai tsarsu a zuciyar bawa wanda ba Allah. Ya wani bawa baya da wani rabo ko wani kaso a zuciyarsa wanda ba na Allah, san zuciyarsa ba ya da rabo, ba ya da wata irada sai iradar abinda Ubangijinsa yake nufi, abinda Ubangijinsa yake nema a wajensa. To a wannan lokaci duk sanda bawa zai furta bakinsa, zai buɗe fatar bakinsa yayi magana, to zai faɗi abin da yake alkhairi, abin da zai yarda da Ubangiji. Ba zai yi motsi ba sai da umarnin Ubangiji, ba zai yi magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi yake so, ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda ya ji, ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda ya gani, ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya kama. Wannan shine ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa rijlahu allati yamshi biha har zuwa ƙarshen hadisin. Ibn Rajab Al-Hanbali yace wa man ashara ila ghairi zalika, wanda tafi ba wannan hadisin wata ma'ana ba wannan ba, fa inna ma yushiru ila al-ilhadi, yana nuni ne zuwa ga ilhadi, fantarewa da karkacewa da kangarewa Ubangiji, min al-hululi wal ittihadi, aqidar hululu cewa Allah na sauka jikin mutum, ko aqidar ittihadi cewa Allah da wani za su iya hadewa su zama abu ɗaya. To wallahu wa rasuluhu bari'an min duk ne wannan aqida, ba shi ba Allah, ba shi ba manzon Allah. Don haka hadisin shi ya fassara kansa, bawa idan ya kusanci Allah, ya kusanci Allah da farilla, sannan ya kusanci Allah da nafil kulli, to sai Allah ya ce san Ubangiji da zai masa shi ne zai sa shi ba zai yi motsi ba sai cikin yarda. Duk abin da zai yi zai yi shi ne ƙarƙashin yarda Allah, shi kuma Allah zai satanta masa akan wannan dukkan abin da zai roƙi Allah, Allah zai bashi. Saboda haka wannan hadisi ya nuna mana turbar da mutum zai kama in yana so ya zama wahibi a musulunci shi ne ya kiyaye farillai, ya yi kwaɗayi, ya kwaɗaitar da kansa akan aikata nafil kulli. Nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi kudsi yayi bayanin samara sakamako kyakkyawa da mutum zai samu a ƙarƙashin bin wannan tafarki.
shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawansa ya kasance dukkanin gabansa suna aikata abin da Allah yake so, ya kasance babu abin da zai yi masa yake da sauki a gurinsa, irin abin da yake yarda ce ga Ubangiji da abin da yake soyayya ce ga Ubangiji. Allah ya tsare masa gabansa, ba zai shiga cikin abin da Allah baya so ba, ba zai saurari abin da Allah baya so ba, ba zai ga abin da Allah baya so ba, ba zai ga abin da Allah baya so ba, ba zai taba abin da yake bai halal ba, halal din ba, ba zai yi tafiya ko yunkuri cikin abin da yake barna ne da kafafuwansa. Wannan ita ce hanyar da ake samun walittaka, aikin farilla, aikin lafiyar imani da takawa, su ne aikin da abin da zai baka walittaka. Ba wai a ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da kai ba, a ga kana tafiya a kan iska, a ga kana tsuntsu a sama, a ga kana cin kayan itatuwan da babu shi a ƙasarku, kullum sai za ka nutsa hannu ka tsebo a wata ƙasa ka ci. Wannan ba shi ne walittaka ba, wannan ba ita ce alamar da take nuna mutum waliyi ba ne. In aka duba Qurtubi, tafsirin Qurtubi, tafsiri ne sananne kuma mutane malamai suna karanta shi musamman a nan ƙasar, a cikin Suratul Baqara a ƙarƙashin tafsirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake magana a kan halittar annabi Adam da saukar da shi, kullum lil mala'ikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wa kabbara wa kana minal kafirin. Daga wannan aya inda yake tafsirinta, a ƙarƙashin wannan tafsiri yake cewa malamanmu Allah ya ji kansu da rahama suna cewa wa man azhara Allahu ala yadayhi mimman laysa bi nabiyyin karamatin wa qawari lil adad falaysa zalika dallan ala wilayatihi, yace wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna wasu abubuwa na karama ko wasu abubuwa da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba a hannunsa, mutumin nan kuma ba annabi bane. Malam yace malamai sun gaya mana cewa wannan ba alama bace da take nuna shi waliyi abin da yake kenan, yace dan an ganshi yayi wannan kada a zaci alama ce da take nuna shi waliyi, khilafan li ba'd as-sufiyyati war-rafida, ke sabanin abin da wasu sufaye ke gani ko kuma shi'a ai su qalu inda su waɗannan suke cewa inna zalika yadullu ala annahu waliyyu, wai in ya ga an ga haka tare da shi alama ce da take nuna shi waliyyu, wai da shi ba waliyyu bane da Allah ba zai bayyana wannan abun a hannunsa ba, bayyana abun a hannunsa alama ce da take nuna mana su waliyyu. Malam yace mu kuma dalilin mu anan shine sanin wane waliyyu ne abu ne da ba zai inganta ba illa ba'da ilmi bi annahu yamutu mu'mina, sai ka san cewa zai mutu mu'mini, in ba mu san mutum zai mutu mu'mini ba ya za mu iya yanke magana cewa waliyyu ne, dan kawai mun ga wasu abubuwa da tattaban kawai sai mu ce waliyyu. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin matsayi da Allah maɗaukakin sarki zai fito da waɗannan waliyai a cikinsa a ranar gobe kiyama, da annabawa za su dinga mamaki in sun ga waɗannan bayan Allah. Nasa'i da Ibn Hibban su rawaito hadisi sahihi daga Abu Hurairah da Allah ƙara masa ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yaghbithuhum al-anbiya wa shuhada, Allah yana da wasu bayi na musamman waɗanda su ba annaba ba ne amma annabawa su kansu suna mamakin abin da suka samu na alheri ranar gobe kiyama. Kila aka ce da ya rabu da manzo Allah man hum la'allana nasibba nuhibbuhum, nabi suka ce suwaye waɗannan dan mu ma mu san su, qala hum qawmun, yace wasu mutane ne tahabbaw bi nurillahi, hasken ubangiji ya sa suka zama masoya juna, hasken ubangiji shi ne alqur'ani da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya haɗa su min gairi alhamis, ba wani abin nan zumunci na haihuwa ba ya haɗa su, wala ansabin ko na nasaba ba su haɗa tarayya ba, ba su haɗa dangantaka ta uwa ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba ba. Wujuhuhum nurun, fuskar su ta haske take yi, ala manabira min nurin, akan mimbarurruka na haske. La yakhafuna idha khafa an-nas, lokacin da mutane suke cikin firgici da tsoro su ba sa cikin wannan firgici, ولا يحزنون اذا حزن الناس لوكacin da mutane suke bakin ciki su ba sa mutane ne wanda ba kowa kowa ba 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 sarki ba ونوازع القبائل daga dandazan kabilu daban-daban kabilu daban-daban za su fito ba da kabila dai ba lam takin bainahum arhamun mutaqarriba babu wani zubinnan kusanci na dangantaka ta haihuwa da ta hada yahabu billahi wa tafaqu sun hada kansu man saboda Allah sun so junan su saboda Allah haka tun daga nan za ka fahimci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan duka daga kabilu daban-daban ba zumunci na haihuwa ya hada su ba ba ta bangaren kowa ba ta bangaren kowa ba addinin Allah shi ya hada su suka so junan su saboda Allah suka hada kansu kan addinin Allah daga kabilu daban-daban yad'u Allahu lahum yawm al-qiyamati manabira min nur Allah rana gobe kiyama zai sa a aje musu minbari daban-daban na haske yace fa yaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran Allah ya sanya fuskokin su su yi haske tufafin da za su saka har ila yawm al-haske yafza'u an-nasu yawm al-qiyamati wa la yansa'u mutane a ranar gobe kiyama za su shiga cikin firgici da tsoro su kuma waɗannan ba za su firgita ba wa hum awliya'ullahi waɗannan su ne masoya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro tattare da su ba su baƙin ciki waɗannan su ne waliyai ƙarshen wali a duniya shi ne ƙarshen mumini taƙiyyi da zai bari gwargwadon imanin ka gwargwadonta walittaka wanda ya fi kowa imani da takawa shi ya fi kowa zama waliya a gurin Allah inna akramakum inda Allah ya asbaku wannan ita ce martaba da take kowace martaba a gurin Allah annaba abin nan sayyidina abubakar shi ne an tsaha hadhihi al-umma ba'da an-nabiyyin wal mursalin bayan annaba da manzanni sayyidina abubakar shi ne an tsaha hadhihi al-umma shi ne Allah ya kitawa sayyidina jannabu hal atqa atqa din shi ne sayyidina abubakar alladhi yu'ti malahu ya tazakka babu wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addini a Makka kafin ayi hijira sayyidina abubakar shine na farko wannan aya kuma makkiya ce saboda ka abinda in shi a cikin cewa ai sayyidina al-aqi ne sun yi wauta wajen fahimtar alqur'ani ayar na farko makkiya ce sayyidina a lokacin ana maka yaro ne karami bai yi ba kuɗin ba bare har ya ciyar ce shi ake nufi da wannan aya sannan kuma a wancan lokaci ma shi ake tallafawa shi ake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba wannan kuma da Allah yake magana akan sa yu'ti malahu ya tazakka sannan Allah ya sifanta shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujzi ba wani ne yayi masa wani abu ba yake hakan kama yana yi ne illa bi za'a wajhi rabbil alamin sayyidina ali a wannan lokacin a karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata a taimakawa Abu Talib a taimaka masa a ɗauki wasu daga cikin ƴaƴansa sayyidina Ali ya ɗauki ɗansa a sayyidina Abbas ya ɗauki ɗansa Asif shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Ali yana kula da shi kaga shi ne shi a wannan lokacin shi ake taimakawa ba shi ke tallafawa ba to kuma saboda rashin fahimta a ce wai ayar nan shi ake nufi shi ne atika don haka tunda shi ne atika shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rashin fahimta alqur'ani ne da rashin sanin tarihi wannan shine wali alladhina amanu wa kanu yattaqun fa bi qadri al-iman wa bi qadri al-taqwa yunalu al-wilayata inda Allah gargwadon imani gargwadon tsoron Allah kake samu da takka a gurin Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya san shine ya san huwa a'lamu bi man ittaqa shine ya san waye yake da takawar ka gaba ba ka da iko ka ce wani shine wali in ba waɗanda Allah ya yi wa shaida ba irin sayyidina Abubakar da sauransu har sai gaba ɗaya ba ka da ikon ka nuna wani ka ce wannan wani kawai kai wa mu'mini kyakkyawan zato duk wani mu'mini da ka sani zahirin sa yana nuna ka dauka a zahirin sa yana nuna masoyin Allah ne don haka kana fata ya zama cikin masoyin Allah amma ba ka da abin da zaka faɗa ka nuna wani ka ce wannan shine wali kamar ka ce wannan shine yake da imani da sauran Allah amma kuma wani abu ne a zuciya kamar yadda manzo Allah ya ce at-taqwa hahuna waye zai iya tsaga zuciya ya ga takawar wani sai ce shi wali ne har a shiga masa wasu abubuwa da bai kamata ba wannan shine wali a alqur'ani shine kuma wali da sunna sai bayani sai kuma waliyi a gurin waɗanda a suke da husuma da su suke ja da su suke cewa ba mu yarda da yadda su suka fahimci waliyi ba. In mun je yadda Allah ya sifanta waliyi a Al-Qur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun, to mu je su kuma ya suke sifanta waliyi. Wannan shi zai fara ba mu bambanci tsakanin waliyi walittaka a wajenmu da walittaka a wajen. In aka karanta a jawahirin ma'ani ruziki na biyu shafi na 76 ga shi na zo da shi amma ba sai na buɗa ba a ciki in kuma kuna so in buɗa ta to kat dan kada wani ya karya ta mu yana magana akan wali. Akwai wani Abul Abbas al-Marzi, ɗaya ne daga cikin zuhadu mutumin Marziya ne, Marziya cikin Andalus ne, amma ya zo ya zauna a Masar ya lubunci Abul Hasan al-Shazali mai ɗariƙar Shazaliya. To akwai wata magana da aka ce ya faɗa, ya ce lau ku shifa an haƙiƙatul waliyyi la ubida, da za a fito a yi bayanin haƙiƙan wane ne waliyyi mutane su sun bauta masa. To aka yi tambaya aka ce to yaya wannan magana mai take nufi, to shi ne shekai yake ba da amsa, yake cewa haƙiƙatul waliyyi, haƙiƙanin waliyyi, annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariya, ana tuɓe masa dukkanin sifofinsa na ɗan adam. Zai zama ba ɗan adam ba ne, me zai zama? Ya ce wa yata halla bil akhlaqil ilahiyya, zai zama tabi'u irin na Ubangiji shi gaba ɗaya zai ado da shi, zahiran wa batinan, a zahirinsa da batininsa. Ya ce wannan ita ce ya sa Abul Abbas al-Marzi ya ce da an nuna waliyyi yadda yake sai abota masa, don za a gan shi kamar Allah ɗin. To wannan shi ne waliyyi a mafhumi, kuma haka in ka duba ba wai a wannan littafin ba, littattafai da dama ko da dama daga cikinsu, Abul Fayd al-Manufi, Mahmud ibn Umar a cikin littafinsa Jamharatul Awliya, irin maganar da yake nan. Haka nan Ali ibn Muhammad al-Sharif al-Jurjani a cikin littafinsa At-Tarikhat, irin maganar da yake nan. Kaga ashe waliyin da mu muke magana a kansa daban, waliyin da su suke magana a kansa daban. Muna mu allazina amanu, ko kuma man suliba minhu jami'u sifatil bashariyya, da ba an tuɓe shi daga sifofi na ɗan adam, wa tahalla bil akhlaqil ilahiyya zahiran wa batinan. To ga bambance guda goma da bambance. Na farko a tasu aqidar waliyyi yana rikida, ya fito a kama daban-daban kuma ya bayyana a gurare daban-daban a lokaci ɗaya. In aka duba a tabaqatul kubra ta Abdulwahab al-Shahrani juz'in ta na biyu shafi na 78 a tarjamar Sheikh Hussain Abu Ali, ɗaya daga cikin waliyan littafin, sai yake ce mana kana hadha shaykhu minkum malil arifina, shi wannan shehu yana daga cikin masana Allah masu kamala, wa ashabi dawa'ir yana daga cikin masu da'ira daban-daban, wa kana kathira tatawurat yana rikida da yawa da yawa, tadkhulu alayhi ba'd al-awqat fa tajiduhu jundiyyan, wani lokaci ka shiga sai ka ganshi a shi, ka ganshi kawai dan sanda ne ko sojoji ko zuwa da ganshi, kuma tadkhulu fa tajiduhu sab'an, wani lokaci ka shiga sai ka ga kawai zaki, kuma tadkhulu wani lokaci kuma ka shiga wajen sa fa tajiduhu filan, sai ka ganshi giwa, kuma tadkhulu fa tajiduhu sabiyan, wani lokaci kuma sai ka ganshi yaro kankani. Wannan kamalar ta ce ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafin At-Tabaqatus Shafi'iyya, malamai sun san shi, ina faɗar Shafi'i ina faɗar littafi, don da irin wannan tattaunawa ne za a fahimci ina ne aka samu safana sai za a dinki shi ko idan muka gane waɗannan su suka samu wannan safani duk muka ce a to wannan duk mun wasar ba kai ya duk to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wani wali ne kake kai baka gani shi ba amma in kai bayani abokin husuma yace a ni ma irin wannan waliyan ban yi duk to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wani wali ne kake kai baka gani shi ba amma in kai bayani abokin husuma yace a ni ma irin wannan waliyan ban yi duk shi ba kai ya hada to shi yasa muke fada ba wai tone-tone ba ne a muna so ne a gane ina cutar take ai likita ba zai iya maka magani ba sai a bincika cutar bai kamata mu rufe kanmu a cikin yashi ba ko mu dau matsalar mu ce mu koyi ta a ƙarƙashin katin ba za ka yi ba yace wa qad waqa'at tabaddulu li jama'ati kathiratun min al-awliya yace da dama daga cikin waliyai sun samu rikida iri-iri yace kamar akwai wani qadibul ban yi wali ne wannan suna sufi ne da har yakan yi tsirara gaban mutane kamar yadda ibnul mulakkin a cikin tabaqatul awliya in aka duba tabaqatul awliya ta ibnul mulakkin shafi na 437 ya kawo tarihi shi qadibul bas saboda wani taka tsirara yake yi gaban mutane yace to yakan rikida wa sayyidi husayn abu ali shi ma yakan yi rikida wa sayyidi ibrahim ad-dasuqi al-misri wani ba matsari ne shi ma yana rikida haka nan sayyidi abdul qadir ad-dashtudi ba abdul qadir jilali ba ad-dashtudi shi mutumin masar ne wancan jilali mutumin bagdadi shi ma yana rikida sai ya bada misali yace wata rana shi wannan na karshe din abin nan kai ibrahim sayyidi ibrahim yayi sallar juma'a yayi wa mutane kuma sallar juma'a a ranar a garuruwa 50 a ranar garuruwa 50 ya musu sallar juma'a wannan ana faɗar karamomin su ne qala shi abdul wahab ash-sha'rani ya ci gaba da bada labari yace wa akbara jama'atun mimman safara ma'a sultan qais bai akwai irin cikin sarakunan mamalikin nan na jarakita na turkawa da aka yi a masar ya yarda da tsufanci sosai wata rana wai sai yayi tafiya kafin yayi tafiya ya bar masar ya zo ya nemi izinin abdul qadir al-jashtudi kan cewa zai yi tafiya a bashi izini a sa masa albarka wannan sarki basaraki da yayi tafiya ya shiga garin halaf a cikin siriya ne yana shiga garin sai ya je ya samu wannan abdul qadir al-jashtudi da ya nemi izininsa a masar sai ya zo ya same shi baya da lafiya a wata zawiya a kwance mutane sun kewaye shi sai mutanen nan suka ce inna shaykha lahu huna nahwa 30 da'ifu la yastati'u al-mashy suka ce kaga malam anan shekara guda a wannan zawiyar baya ko iya tafiya baya da lafiya shi kuma can a masar ya nemi izinin sa da zai zo halal a kuma can ya bar shi wata tsaye da ya wuce lafiya dau amma kuma ya zo ya sami shekara ta a cikin kwanci a halin bayan da lafiya to shi ne Abdul Wahab ash-Sha'rani sai ya tambayi malamin sa Ali al-Khawwan za ku ji waɗannan sunayen suna ana amfani da su a nan daga irin waɗannan littafin aka samu su Ali al-Khawwan malamin Abdul Wahab ash-Sha'rani ne sai ya ce sai shi Abdul Wahab ash-Sha'rani sai ya ce masa to idan waliyin zai rikida gidi ya zama jiki daban-daban a guri guda da a gurare daban-daban a lokaci daya shin in jikin nan yayi laifuka ko yayi ayyukan lada za a tara laifukan a ce kowane laifi a zaman kansa yake ko kuma kowane aikin lada da zai zaman kansa yake yanzu kamar wancan da ya sallah juma'a a gari 50 a rana daya za a bashi ladan sallar juma'a 50 ne to shi ne sai shi Aliyu al-Khawwas ya ba shi ansa ya ce yu'aqabu wa yuqabu bi kulli fi'lin sadara min jami'i tilka suwar ya ce za a kama shi ko a bashi lada a kan duk ayyukan da wannan surorin suka yi wannan jikunan da ya bayyana da su walau balagat alfa sura ko da sun kai 1000 lahu ajruha wa alayhi wazruha abinda yayi na laifi na lada yana da shi abinda yayi na zulubi yana da shi Suyuti, dalalin duniya Suyuti, san mutum ne yana da kwashe-kwashe Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-hawil al-fatawi yana da wata risala in ana so a je a duba sunanta al-munjali fi taqawwuril wali al-munjali fi taqawwuril wali wato yayi ta ne dan ya nuna cewa wali yana da gida ya zama daban-daban har ya kawo da sigogi bayan ya kai irin waɗannan sososhi a asali tambaya ce aka yi masa wani mutum biyu ne suka rantse kowa ya rantse a daren ya ce wani 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 a gidan sai kwana to waye za a lizin tsayawa ya yi rantsuwa cewa in ƙarya yake saki ya hau kan matar ta tafi to waye daga cikin su matar ta zai a rana ɗaya a dare ɗaya wali ɗaya sun ce kowa yake a gidan sai kwana to shi ne wa aka tambayi yuɗi ya ce ba wanda matar ta kasa kuma duk sun faɗi gaskiya to shi ne ya rubuta wannan risala al-munjali fi taqawwurul wali to kaga bambanci na farko kenan mu ba mu yadda wali yana rikida a gaba sannan abu na biyu inda lokaci abinda waliyan tsufanci suke tunaninsa a ƙwaƙwalwarsu gaskiya ne yana aukuwa ne a zahirin abin da yake wakana a rayuwarsu wato yanzu kana iya yin tunani ga kanin kayi fiffike ko ka tashi sama kayi tsinsu kila ma ka je maka ka je madina ka dawo wannan tunanin ƙwaƙwalwarka zai iya baka wannan dan tunani ba ya da geji ba ya da limit ba abin da zai hana tunani ya yi ta yawo to in wali ne wannan to da gaske ne ya yi misali a cikin at-tabaqat sha'arani ya kawo a tarjamar Abdurrahman ibn Ishaq Abu Ali al-Jauhari wani babasari ya rasu shekarar hijira 320 ya ce wata rana ya je ya nitsa kansa cikin ruwa irin ninkaya din da ake a cikin ruwa shi wali ya je ya yi ninkaya a ruwa yana ninkaya wai sai ya bulli a Bagdada daga Masar sai ya gan shi ya bulli a Bagdada ya auri wata mace a nan Bagdada sun zauna shekara 6 da ita har sun haifi ƴaƴa sai ya dago kansa daga ruwan shine ya isa kan to shine da ya dago kansa sai ya je ga mutane labari sai suka kiyaye cewa wannan ai ba zai yi ba daga kashi garuwa kuma shi kenan duk wannan abin da ka faɗa sai faru ka bayyana a Bagdada ka yi aure ka yi wata shekara 6 ko haihaya fa to wai ana nan bayan wani lokaci matan nan da ya aura shi ne ta zo tana ta neman inda yake ta kwaso ɗayan tana neman har suka haɗu wai kuma har ya je ya yi wa malaman zamanin sa tambaya suka ce auren ku yana in aka duba littafin al-jawahir wa durr na sha'rani ko littafin sa tabaqatul kubra akwai wannan bayani haka nan kissar a Sheikhul Kurji wanda ita ma Abdullahi Sha'rani ne yake bamu labari a cikin Tabaqatul Kubra juz'i na 264 cewa Abdul Qadir Kurji ya zauna shekara wata shida yayi wato daga Masar yake to asalin sa mutumin Iraki ne amma ya zauna a Masar wai ya fita ya je Iraki kamar ganin gida ya yi wata shida ya dawo kuma dukkan lokacin tsakanin sallar al'asar da magharibi a tsakankanin sallar al'asar da magharibi ya je Iraki ya je ya zauna wata shida ya dawo kissar da tafi wannan ban mamaki kissar da take cikin asirrul akbar asirrul akbar wa nurul abhar na Sheikh Ibrahim inda yayi sallar shafa'i kafin ya tashi ya kawo tiri ya shiga ayyamun la ya shiga halara ta Ubangiji ya shiga halarata annabi ya shiga halarata shi tijani a cikin shekaru miliyan 3,600 da ya farfado dukkanin sa tsakanin shafa'i da wuturi a cikin sirrul akbar za a ga wannan kisa kun ga wannan ta fi kafa ma baki da wanda ya rufe kansa ya abu to bambanci na biyu kenan insha Allah gobe za mu tashi akan bambanci na uku.